daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta Radio Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu ƴan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan shirin shugaba Buhari na sake tsayawa takara a zabe mai zuwa.
I think it is important for
yace ina ganin yana da muhimmanci shugaban kasa ya sake tsayawa takara karo na biyu.
My opinion to the president is that let the president do
ni ra'ayina shugaban kasa idan ya kammala wa'adinsa na farko to ya sauka.
To yayin da ake wannan cece kucen ne babbar jam'iyyar adawa ta PDP tace duk wannan ai riga malam masallaci ne domin jam'iyyar APC bata tsayar da shi a matsayin dan takara ba kuma koda ta tsayar da shi ma zai sha kai a hannunsu. Yau kan martanin na PDP muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za a kira ita ce 202-2055-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafa da labarin wasanni daga jamhuriyar Niger. Muhammad Lalo ke jagoranta shirin ina kuma tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin kasar Somalia da hadaddiyar daular Larabawa wanda ake kira UAE a takaice sun yi musayar zafafan kalamai dangane da kwace wasu makudan kudade daga wani jirgin sama da jami'an diplomasiyar UAE suka yi shatarsa don kai kudaden birnin Mogadishu. Gwamnatin Somalia ta kwace jakuna uku dauke da kudi dala miliyan 9,600 ranar Lahadin da ta gabata. Gwamnatin ta kuma ce ta dauki matakin ne bayan da jakadan UAE ya ki yarda a duba jakunan kudin da wata na'urar bincike. Amma yau Talata ma'aikatar harkokin wajen UAE ta yi Allah wadai da kwace kudaden wanda ta ce na taimakawa dakarun Somalia ne. Sanarwar ta kuma ce matakin da gwamnatin Somalia ta dauka yayi matukar sabawa yarjejeniyar fahimta da kasashen biyu suka sanya wa hannu a shekarar 2014. A halin da ake ciki, gwamnatin Somalia ta yi watsi da Allah wadan da hadaddiyar daular Larabawa ta yi. Ta kuma ce babu inda aka saba wata yarjejeniyar diplomasiya a wannan lamarin. Kungiyar sa ido akan makaman guba ta kasa da kasa ta faɗa yau Talata cewa za ta tura wakilanta zuwa birnin Doma da ke Siriya don binciken abin da ake kyautata zaton harin iskar guba ne wanda ya kashe mutane da yawa a ƙarshen makon da ya gabata a kusa da birnin Damascus. Kungiyar sa ido akan makaman gubar da ake kira OPCW a takaice ta ce za ta kai ziyara Doma bayan korafin buƙatar yin haka da aka yi mata. Fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar yau Talata cewa shugaba Donald Trump zai soke ziyarar da ya shirya kaiwa kasashen yankin Amurka na Latin don duba yadda Amurka za ta maida martani akan Siriya. Za a dau fansa kuma fansa mai tsanani a cewar Trump. Bayan ganawarsa da manyan jami'an sojan kasar jiya Litinin da Maraice, ya jaddada abin da ya kira ikon da Amurka ke da shi na dakatar da zalunci, kamar na harin da aka kai ranar Asabar a gabashin garin Guta wanda 'yan tawaye suka mamaye, harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 40. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A lokacin wani babban taro na shugabannin kasashe da 'yan kasuwa da kuma masana a nahiyar Asiya da ma wasu nahiyoyin da ake kira bawa da turanci, shugaban kasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gadi ba akan rikicin cinikayya da ke ci gaba da zafafa tsakanin kasar da Amurka. To amma kudirorin da shi ya dauka na yin garan bawul a fannin tattalin arziki na da nasaba sosai da takaddama cinikayyar da kuma barazanar da shugaba Trump ya yi ta sanya haraji mai yawa akan kayayyakin China da ake shigowa da su Amurka. A jawabin da ya yi, shi ya ambaci budewa har sau 42. Daya daga cikin batutuwa mafi mahimmanci a jawabin nasa shine na cewa kofofin kasuwancin China na nan bude. A cewar wani mai fashin baki, bayanin wani yunkuri ne na jaddada bambancin da ke tsakanin salon China da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani da kakkausan lafazi jiya Litinin akan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kai wa ofishin lauyansa Michael Cohen. Yana mai kiran wannan matakin abin kunya kuma wani sabon salon rashin kyautatawa. Hukumar ta FBI ta samu sammacin binciken ofishi da kuma otel ɗin Cohen, inda yake zama don kwace wasu takardun kuɗi da kuma wasu takardun bayanai, ciki har da waɗanda suka danganci biyan kuɗi dala 130,000 na rufar baki da Cohen ya ba wata 'yar wasan fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels. Masu masaniya akan batun sun faɗawa jaridar Washington Post da New York Times cewa ana binciken Cohen akan yiwuwar wata badakalar kuɗaɗen banki. Babban lauyan Cohen, Stephen Ryan, ya faɗi cewa binciken na zaman wani ɓangaren buƙatar mai bincike na musamman Robert Mueller wadda ya gabatar. Mueller dai ya kwashe shekara ɗaya yana binciken yiwuwar katsalandan Rasha a zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 da kuma yiwuwar alaƙar waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da Rasha.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana aniyarsa ta neman wa'adi na bi a zaɓe mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambol da ke birnin Ibadan ya jo mana ra'ayin wasu mazauna garin.
Sakamakon bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasar Najeriya a karo na biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a jiya Litinin, har yanzu ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
I think it is important for Mr. President to recontest for second term of office because APC led government. I think they are doing fantastic job. APC is a government that believes in continuity.
Mr. Bolaji Akindele ya ce ina ganin yana da muhimmanci shugaban kasa ya sake tsayawa takara karo na biyu saboda gwamnatin APC tana yin aiki mai kyau. Jam'iyyar APC ta amince da ci gaba, shi ko Mr. Alade Basharun cewa yayi.
My opinion to the president is that let the president do for the first this first time and resign. After the first time, let the president not even say or trying to be contested for the second time anymore again.
Alade Basharun yace ni ra'ayina shugaban kasa idan ya kammala wa'adinsa na farko to ya sauka, bayan wannan kada ya ce zai sake tsayawa takara. Sam ita ko Rashida ta Yanju tace matasa basu gani a ƙasa ba.
As a youth, personally, I don't think the President Buhari should go for the second time because his impact is not felt by the youth.
Rashida ta Yanju tace a matsayinta na matashiya ba ta tsammanin shugaba Buhari zai sake tsayawa takara saboda matasa basu gani a ƙasa ba.
Sunana Alimat Adeyemi, ni ina son Buhari ta tafi a the second term saboda ta gama aiki dan saboda dan bai second term ba yi aiki irin mai cewa kaman shi yana da kirki kuma yana son jama'a kuma yana taimaka ma jama'a saboda aka ina so Buhari ta yi second term.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da bayyana ra'ayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na sake tsayawa takarar shugaban kasar Najeriya karo na biyu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, a wani takaitaccen martani da tamayar, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce sanarwar da Buhari ya bayar ta cewa zai sake tsayawa takara a shekarar 2019 matsalar jam'iyyar ce ta APC ta cikin gida, domin har yanzu APC ba ta tsayar da shi a matsayin ɗan takara ba. Sanarwar wacce aka wallafa a shafin yanar gizon jam'iyyar dauke da sa hannun sakataren yaɗa labaranta Kola Ologbodiyan ta jaddada cewa har yanzu Buhari bai zama ɗan takarar jam'iyyar ba, kuma ko da sun tsaye da shi ma zai sha kai a hannunsu. Yau kan martanin na PDP muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
talaka kabar kuka kure arka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka kure arka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kabar kuka kure arka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
kawa da idan ka zo yalwa dan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mu gawa
talaka ka bar kuka kure arka cinka kai baka munka ita ta cece ka
latino da sardauna premium arewa
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Taraba wane ne akan layi
Assalamu
alaikum salam kaman layin ka yana dan rawa bana jin ka sosai
Assalamu alaikum Haruna mai taragudi
daga Uganda yau wato ya dan inganta layin mallam Haruna
to yanzu ana jin Assalamu alaikum
muna jin ka mallam Haruna
to alhamdulillah wato abin da ke bani mamaki PDP da nasu shugaban kasar su kuma mana muga irin nasu rawan wannan jirgin sun jami'a su mai ruwan su da APC ko ya ce da Buhari ko ba ce da nawo su shi nasu mana ko su su dan mana su muga dan dan su ne kamar inda suka yi a Port Harcourt da kuma Kaduna saboda haka wannan mu Buhari muke so kuma shi yake so za mu saba ko su yi ko kar su yi ba ruwan mu in bakin cikin ma Buhari insha Allah zai koma na biyu wannan ra'ayi na kenan
to haka yake a mallam Haruna kamar yadda kuka ji ra'ayinsa kenan bari mu je jihar Kaduna wane ne akan layi
Mamun Lalo barka da yammaci
yawa barka da wannan lokaci
sunana dai Murtala ne kamar da kullun kuma ina kiran ku daga garin Gansa a Kaduna tarayyar Najeriya
to muna jin kamar Murtala
to abinda za mu ce musu shine cewa ai abu ɗaya ne zuwa biyu su tabbatar da su wanda za su tsaida shine wanda na farko zai da gidaje a kasashen waje sai da wasu miliyoyin nerori a account kaga kuma ya ci shi wannan shugaban kirin kin duniya da yadda da adalci haka
su suwa kenan kina
sai wannan magana amma kaga tunda suka sauka fa su mulkin da suka yi kudin da suka sata ma da a ce an dan dawo da su su daga ciki ban ce duka ba sun dan dawo da kudin suna ta aikace kafin zabe zo kaga kila mutane su dan ba su uzuri to amma kaga ba shi komai bai dai kawai aka yi surutu aka ba da labarai amma dai muna jira mu ga wanda za su tsaya da fatan za ta tashi lafiya
To mun gode Malam Mutala, bari mu je jihar Gombe. Wane ne akan layi?
Nafi'u Shehu ne daga Gombe.
To muna jin kamalan Nafi'u.
Dangane da ra'ayin da ita PDP ta bayyana. Dangane da tsayuwar shugaban Muhammadu Buhari. Ba ta da dalilin da za ta ce za ta yi magana akan abin da ya shafi PDP a APC.
Amma Malam Nafi baka ganin tunda su PDP ita ce babbar jami'ar adawa tana da kurumin da za ta faɗo na abu dangane da sanarwar shi shugaba Buhari?
To wannan damuwa ne na ita fati na APC ba damuwar da ya shafi PDP ba ne PDP ta je ta tsaye da nata idan nata ya yi ƙarfin da zai iya karɓar mulki da gwada in kuma Allah ya baiwa shi wanda yake wannan fati na APC ga zamanin shi ma suna da kurumin su a yakai.
Sun kuma ce za su kada shi me zaka ce dangane da haka
to wannan ka abu ne wanda yake mace sai da ciki ba san me za ta aifa ba ba su da wannan dalili duk da dai ai da mulkin yana hannun su kuma suna da karfi suna da kudi ga mulki a hannun su kuma Allah da ikon sa ya bashi nasara ya kada su to ya kuma yanzu kuma wanda shi kan yake kai kuma ya dan kwatanta abin da shekara 16 ba mu samu ba a lokacin mulkin na TPP sai kuma yanzu an samu kuma su su ce za su karba wannan ka abu ne na Allah ya ba sanin ne zai
mun gode mallam Nafi'u bari mu je jihar Niger wani ne kallai hello na Niger kana tare da mu to ba mamaki layin shin ya katse lambar da za a kira ita ce 2022255655 kada manta san saka alamar ƙari da farko wato plus kenan sai a jiro lambar muna magana ne kan martanin PDP dangane da sanarwar shugaba Buhari na tsayawa takara a zaben mai zuwa ka kira daga Niger mun sake samu wani ne kallai
okay Umar Yusuf Kuchi
to muna jin ka Umar Yusuf Kuchi
dangane da bayanin
kash lan shi ya katse a sake kiran mu a kan lambar 2022255655 mallam Umar Yusuf Kuchi ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 5 ne ma ne tsora kusan minti 14 muna magana ne dangane da batun martanin da jam'iyyar adawa ta PDP ta yi na cewa za ta kada shugaba Buhari a zaɓe mai zuwa da kuma cewa da ta aima ba a tsaye da shi a matsayin dan takara ba mun samu kira daga Kaduna wane ne kan layi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
amin wa alaikum assalam warahmatullah
mamun lalo barka da aiki
yawa barka da dare
sunana Alhaji Musa Ngaro ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
to muna jin ka Alhaji Musa
to alhamdulillah ni abun yana dan bani mamaki gaskiya mallam mamun lalo idan muka dauki yanayin da PDP ta shekara 16 a Nigeria tana mulki abubuwan da kai irin abubuwan da ake na nuna mata kiyayya ko kuma na wani abu an tafi tare amma ABC ta samu mulkin nan amma dududu ba wasu shekara uku ba in ka lura da kyau irin ma adawar da su PDP suke a Najeriya gaba ɗaya ba su yi adawa ba ai hakuri za su yadda jansar jam'iyyu suka yi azumi su ma sai su yi hakuri su yi wannan azumin in Allah da ABC ta shekara 30 ita ma tana mulki a Najeriya amma irin wannan maganganun da suke nan
Alhaji Musa ta fito ta ba da hakuri ita PDP
to ai mu ai ɗan Najeriya ba za mu yi asiyar PDP abinda ta yi mana ba mallam Mamun Lalo
saboda me
saboda abubuwan da suka so har yanzu suna lura cewa su ba su komai ba kuma irin almundana da suka da dukiyar jama'a da alwaye wai da shirin su ai akwai matsaloli da yawa ina gani ina kira ga ƴan Najeriya su kiyaye wannan jam'iyya ta PDP mallam Muhammadu Buhari fatan mu Allah ya kara mai lafiya kuma Allah da ya kara cin zabe 2019 na wara'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to muna godiya Alhaji Musa bari mu je jihar Plateau wane ne akan layi
Assalamu alaikum mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau
Wa alaikum salam muna jin ka Malam Bala
Yawwa to gaskiya tsakani ga Allah dai PDP dai abinda muke so da ita mu muna son ta yi kokari duk yanda za a yi ta fito da wanda take ganin cewa zai goga da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda menene mu ai muna son ya zamanci kowace mulki ya zama akwai ƴan adawa amma ƴan adawa na kwarai amma duk da adawun da za su yi ma shi janar Muhammadu Buhari to su sani cewa fa duk wanda ya iya wanke allansa to sai ya kokari ya sha dan haka dai su in ba su ba maganan ma mulki a yanzu su yi hakuri sai tsawon wa'ansu lokuta idan suna ganin da su samu amma yanzu kan talakawan Najeriya sun waiwayi wanda suke ganin zai su musu adalci a kasan nan PDP su yi hakuri mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur
muna godiya a Bala Komanda bari mu sake komawa jihar Niger wane ne akan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ba ga sanar mu da amsa ko na magana da Bala ne wato wurare ga ushishi jihar Niger ke tare ne
to muna jin ka Malam Bala
to a gaskiya Muhammadu Buhari ko da mar kuriyan jin kota nan PDP shine Muhammadu Buhari shi zabe to wani ba ita ba PDP za ta yar kanta za ta da wanda yake kanta daga arewa insha Allah sai ma shi dalkin Najeriya to tina ki daga hannun Muhammadu Buhari insha Allah to da mun ga dun Muhammadu Buhari ne ji sare masalakan Najeriya hawaye to kuma ai salakan Najeriya na cikin ya cikin kunci ina cikin ala'a ula ita wutallan tarki mun fitri ya karu kudi mun cikin tsadan rayuwa sai raka mu wato tina cikin zamu koma masu mulkin mu da cigaba da jin insha Allah da fatan Allah ta shi lafiya
to muna godiya Bala daga jihar Niger kenan da ke da ra'ayi mai sabani kan sanarwar ta Buhari bari mu je Sokoto wane ne akan layi
Usman ne daga Mabera
to muna jin ka Usman
alle mu kan gaskiya muna da ra'ayi da Muhammadu Buhari alle insha Allah saboda harkokin tsaro sun inganta
muna jin kamar
kuma muna ganin insha kuma muna ganin insha Allah ga karo na biyu ya koma za a samu ci gaba mai inganci kware da gaske.
To amma da Allah mallam
mu shike sa
to ci gaba
mu shike sa muke son mu zabe shi karo na biyu.
To muna godiya Usman daga jihar Sokoto, bari mu garza ya zuwa Zaria a Gurguje. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Sa'adu mai ke na kira daga Kusbana cikin birnin Zaria.
Yau to muna jin kamalan Sa'adu.
Alhamdulillah to kamar yadda masu kira suka yi bayani musamman gaskiyar magana a soyayya na shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi daidai kuma mutumin kirki ne. Amma bisa gudunmuwan da ya bada idan da so samu ne da ya fitar mana da wani wanda ya kamata yake ganin zai yi kamar yadda ya yi, amma a zahirin gaskiya yana buƙatar ya huta ya koma gefe ya zama yana zama uba yana ba da shawarwarin da ya dace.
Wasu suna ga kamar ya samu lafiya.
To ai samun lafiyar ana son a lallaba lafiyar ne, domin wanda suka kewaye shi suke kokarin ko ya fito ko su kai karin shi, wallahi ba soyayya suke yi ba, ba su buƙatar da ya huta. Kuma gaskiya suna yi don cin wasu buƙatu nasu ne da murade, amma soyayya ya rufe idanuwan jama'a ba za su gane haka ba.
To muna godiya Sa'adu daga Zaria jihar Kaduna da wannan kira naka, muka zo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Jamhuriyar Nijar ce za ta lakume a kasarin labarin wasanninmu na ranar yau, inda za mu soma da babban taron majalisi na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Jamhuriyar Nijar Finifoot da aka kammala a ƙarshen makon jiya birnin Tawa. Taron da ya tattauna akan abubuwa da dama shi ne masarkin baƙi shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jihar Tawa Lawali Hamza Tanzana ya yi farin ciki da aka zaɓi jihar Tawa domin karɓar baƙuncin taron.
Godiya kwarai-kwarai da kungiya ta ƙwallon ƙafa ta ƙasa da sun ka zaɓi wannan jihar tamu a zuwa a yi taro nan na Asambilar Jeneral.
A nasa ɓangaren mataimaki na biyu na ƙungiyar ƙwallon ƙafa Finifoot ta Jamhuriyar Nijar da Alhaji Ibrahim Sani Otis ya yi mana bayani dangance da abin da ya ɗauki hankalin jama'a a wurin taron.
Wannan taro tilas ne saboda cikin kundinmu ya kamata duk shekara mu yi irin wannan taron, ba da bayani abin da muka yi na sha'anin ƙwallo, kuɗin da muka samu daga wajen CAF ko daga wajen FIFA, da kuɗin da muka samu ko da gojon gwamnati kuma da kudin da muke so mu kashe shekara mai zuwa.
Eh, daga cikin ababen da kungiyoyin ƙwallon ƙafa na rukuni na 1 da na 2 na Jamhuriyar Nijar suka tattauna akan shi shine maganar komawa fagen professionalism ko kuma kasancewar wasannin ƙwallon ƙafa su zamanto sana'a a Jamhuriyar Nijar, masu kawo mu masu yin su haja mai yawa. Kamar yadda Alhaji Mai Musa shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa na jihar Difa ya yi mana ƙarin bayani.
Ana so a ji gaba an ta yi a ce a yi samu abin da za a yi a wannan professionalism a kullum guri ɗaya muke, don ka shine yanzu dai kowa ya di ba ya gani ce a'a kuma dai kai an ta yi abinda FIFA da CAF duk sun tambaya a jiya, in kuma ko ba mu je ba za a bar mu a baya.
Idan muka dawo a wasannin ƙwallon ƙafa rukuni na 1 na Jamhuriyar Nijar, an kammala zagaye na farko na wasannin ƙwallon ƙafa na League RTL, kuma an yi wasa tsakanin Espoir da Jan Gwarzo a birnin Zandar. Espoir ta yi nasara 1 da banza. GS Tawa da AS Niger Lake akai 1 da 1 a birnin Tawa. AS Police ta lalabe Racing da ci 1 da nema. Akokana da Irana aka tashi bin kare bin damo banza da banza. 1 da 2 aka tashi tsakanin Entente da AS Fan. AS Garda ta yi masa Sporting Club ta yi mai 1 da nema. AS Unidep ta karkare Olympic Football Club da ci 5 da 1. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
Ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 100 kenan tun lokacin da mawaƙin hikima kuma tsohon soja ɗan ƙasar Birtaniya Wilfred Owen ya bayyana wani soja da ya shaƙe a dalilin gubar iskar chlorine a lokacin yaƙin duniya na ɗaya, da cewa na ga shi yana nutsewa a cikin mafarki-mafarki na, ina ji ina gani ba ni iya taimakonsa. Ya zaburo gare ni yana kakari da shakewa. A jawabin ta ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ran 4 ga watan Afrilu, jakadiya Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi nuni da cewa a lokacin yakin duniya na ɗaya ne kawai aka yi amfani da makamai masu guba a karon farko a wani rikici na wannan zamanin. Irin bala'in da ke tattare da wahalar da waɗannan makamai ke haddasawa ya sa duniya ta hana amfani da su, da yin su, da ma ajiye su. Mun yarda cewa za mu kawar da wannan barazanar har abada, a cewa ambasada Haley. Amma shugaban Syria Bashar al-Assad mutum ne mai buri daban. A shekarar 2013, Assad ya yi amfani da iskar sarin kan jama'ar shi a wajen birnin Damascus. Hotunan ɗaruruwan matattun maza, mata da yara ƙanana ya ba duniya mamaki. A sakamakon haka, in ji ambasada Haley, Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar da ƙuduri mai lamba 2118. Wanda ya buƙaci a lalata tarin makaman guban shugaba Assad. Majalisar Dinkin Duniya ta kafa wani binciken haɗin gwiwa don gano duk wani wanda ya yi amfani da makamai masu guba. Amma ɗaya daga cikin ƙasashen mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wato Rasha, ta kare gwamnatin Assad daga martanin da ya biyo baya, sannan ta hana kwamitin sulhun sabunta binciken haɗin gwiwa, a cewar ambasada Haley, wadda ta ƙara da cewa duniya ta zama waje mai cike da haɗari a saboda waɗannan makaman guba. Gwamnatin Assad ta ci gaba da jefa gubar chlorine kan maza da mata da kuma yaran da basu ji basu gani ba. Ambasada Haley ta bayyana cewa rashin ɗaukar mataki akan waɗannan abubuwa da ke faruwa, kowa ya yarda cewar shi ne ya haifar da amfani da sinadaran da ke illa ga jijiya a Salisbury da Kuala Lumpur. A lokacin da take jawabi ga kwamitin sulhu a taron cika shekara ɗaya da jefa makaman guba da gwamnatin Assad ta yi a garin Kansekun, wanda ya sanadin mutuwar dubban dubatar fararen hula, ambasada Haley ta kalubalanci kwamitin sulhu da ya ci gaba da bayar da himma don ganin an kauda makaman guba daga duniya, a kuma ɗauki mataki akan kowa a kuma ko'ina wani ya amfani da shi. Mu yi amfani da wannan taron a matsayin mafarin haɗin gwiwa da kuma sabunta alƙawura don ganin an kawo ƙarshen amfani da makaman guba a Syria, a cewarta. Duk da rabe-raben da ke akwai a kwamitin, ƙasar Amurka ta kiyarda cewar ba za mu iya haɗa kai ba don kawo ƙarshen amfani da makamai masu guba, ba don kare ƙasar Syria ba, don kare kanmu gaba ɗaya. Wannan shine shafin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Gwamnatin kasar Somalia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wadda ake kira UAE a takaice sun yi musayar zafafan kalamai dangane da kwace wasu makudan kuɗaɗe daga wani jirgin sama da jami'an diplomasiyar UAE suka yi shatarsa don kai kuɗaɗen birnin Mogadishu. Gwamnatin Somalia ta kwace jakuna uku ɗauke da kuɗi dala miliyan 9,600 ranar Lahadi. Gwamnatin ta kuma ce ta ɗauki matakin ne bayan da jakadan UAE ya kiyarda a duba jakunkunan kuɗin da na'urar bincike. Ƙungiyar sa ido akan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau Talata cewa za ta tura wakilanta zuwa birnin Doma da ke Syria don binciken abin da ake kyautata zaton harin iskar guba ne, wanda ya kashe mutane da yawa a ƙarshen makon da ya gabata a kusa da birnin Damascus. Ƙungiyar sa ido akan makaman gubar da ake kira OPCW a takaice ta ce za ta kai ziyara Duma bayan ƙorafin buƙatar yin hakan da aka yi mata. A lokacin wani babban taro na shugabannin ƙasashe da 'yan kasuwa da kuma masana a nahiyar Asiya da ma wasu nahiyoyin da ake kira bawa da Turanci, shugaban ƙasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gaɗa ba akan rikicin cinikayya da ke ci gaba da zafafa tsakanin ƙasar da Amurka.
To masu aro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku jiyo abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ta misalin karfe 9:30 wato shirin na safa agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Kamar ko da yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da video, za a iya garzawa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziya ga iyalan marigayi Alhaji Ali Idris, wanda aka fi sani da Baba Ali, saboda rasuwar mai ɗakinsa da ake wa inkiya da Antaliba a layin Turaki da ke Jos a jihar Plateau, da fatan Allah ya jikanta. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu Carl Stalin Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.